أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعى لرما يقباتر شوى يودر سمو بتفسير القرآن ذميبا. Sai dai akwai risala da dan uwa Abu Abdullah Usman ibn Ali ya wallafa akan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Wannan rubutu da malam yayi tsakani da Allah ya bashi haƙƙin sa daidai gurgudu. Muna fatar Allah ya sanya albarka a ciki. Shi da ya rubuta da mu da zamu karanta kuma mu saurara, Allah ya sa ya zama sanadiyar shigan mu gidan aljanna. Mun tattauna da malam akan wannan risala, yake cewa wani abu ne da ya lura yayi baya-baya a tsakanin musulmai, shine sanin matsayin waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Yana da wahala ka samu wani musulmi in dai har sha'anin addini ya dame shi, kuma ka samu yana wasa da kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan. Jama'a mun fahimta? Watan duk lokacin da waɗannan watanni kwanaki 10 na ƙarshen watan Ramadan suka shigo, to zaka ga mutane lallai suna himmantuwa, suna daura gaftonsu da kyau domin ribatan alkhairan da ke cikin waɗannan kwanaki. Idan kwanakin sittu Shawwal su ma suka shigo, haka zaka ga mutane nan ma sun zage sun dage domin ribatan alkhairai da suke cikin waɗannan kwanakin. Haka galibi mutanenmu ba su wasa da azumin tasu'a da ashura, mutanenmu ba su wasa da sha'anin irin azumin arfa. Jama'a mun fahimta? To amma ba kasafai. Malam yace zaka ga mutane suna kazar-kazar akan waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja ba. Malamin musulunci sun yi sabani akan waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja, wai da su da kwanaki 10 na ƙarshen Ramadana, waɗansu kwanaki ne suka fi falala a wajen Allah. Waɗansu malamai suka ce waɗannan kwanaki na farkon Zulhijja su suka fi falala a gun Allah, saboda hadisin Bukhari, hadisin Anas dan Malik, Abdullahi dan Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk cikin kwanakin Allah babu waɗansu kwanaki da Allah yafi son aikin alkhairi a cikin su kamar waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Sahabbai suka ce manzon Allah har zuwa jihadi fi sabilillah, annabi yace har zuwa jihadi fi sabilillah. Sai dai wanda ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo ba, dukiyar bata dawo ba, watakil zai iya samun abinda wanda ya aikata wani ibada a waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja, watakil ya samu abinda wannan mutumi zai samu. Waɗansu malamai suka ce a'a, kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan sun fi, kowa ya kawo dalilansa. Waɗannan suka ce dalili saboda su waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan akwai Lailatul Qadri a ciki. Ita kuma Lailatul Qadri ita kadanta khairun min alf shahrin. Waɗannan kuma suka ce a cikin waɗannan kwanaki goma na farkon Zulhijja akwai yawmu tarwiya a ciki. Suka ce akwai yawmu arfa a ciki. Suka ce akwai yawmul hajjil akbar a ciki. Ibn Taymiyyah sai ya ce to yadda za a warware matsalar, domin na ɗaya daga cikin wanda suka yi alƙalancin matsalar, ya ce idan ana maganan ini daga cetowar alfijir zuwa faɗuwar rana, waɗannan kwanaki goma na farkon watan Zulhijja sun fi matsayi a wajen Allah. Amma in ana maganan dare, to daruruwan kwana goman ƙarshen Ramadan sun fi daraja a wajen Allah. To wannan dai, idan dai har waɗannan kwanaki sun kai ma a yi saɓani a kansu da kwanakin ƙarshe na goman Ramadan, waɗannan kwanaki sha'anin suna da girma. To malai ya ce galibin mutanenmu ba kowa ya san girmansu da alkhairin da ke tattare da su ba, saboda haka har za su iya zuwa su wuce banda ɗaiɗaikun mutane, ba su fai za ka ga mutane suna dandason ayyukan alkhairi a cikinsu ba. To muna fatan Allah shi ma ya kai mishi sakamako akan wannan risala, yadda ya sa mata suna Iktinamu Fada'ili Ashri Dhulhijja, ganimantar falalolin kwanaki goma na farkon watan Zulhijja. Malam yace bismillahir rahmanir rahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ilak, mu riga mun gabatar da kutubatul haja. Malam yace amma ba'du, bayan haka, fa inna mawasimal khairat wal barakat wa aswaqil akhirah, malam yace lallai lokuta da aka ware wa musulmai domin dandason ibada a cikin waɗannan lokutan, al-mausim shine lokacin da aka ware na musamman domin musulmai su yi dandason bautar Allah a ciki, mazansu da matansu, yaransu da manyansu, kowa da kowa, kamar irin aikin haji, kamar irin ranar idi. Ba an ce mata su fito, manya su fito, yara su fito, kowa ya fito ba? To ana ce mishi al-mausim. Malam ya ce inna mawasimal khairat, lallai lokuta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye mabayi domin ayyukan alkhairi, wal barakat domin samun albarkatu da alkhairan Allah, wa aswaqil akhirah da kuma cin kasuwannin lahira. Allah ya ware wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokutan da za su dinga cin kasuwannin kiyamarsu. Haka aka cike rayuwar musulmi da shi. Shi yasa maganan wuta Allah yace a cikin Alkur'ani la yaslaha illa al-ashqa, Allah yace ba mai shiga wuta sai matsiyaci na ƙarshe. Akwai kasuwanni da Allah ya samar wa musulmai, dandaso kaza, gangami kaza, duk wanda ya aikata kaza, misali azumin arfa, duk wanda ya dauki azumin, Allah yace to abinda ya faru tsakanina da shi wanda yayi ba daidai ba a wannan shekaran, Allah yace ya wuce. Kaga addinin musulunci ko wani gafalalle ne, zai je yayi kallakallan fim din sa, istighfarin ma ba zai yi ba, zai je yayi kwallakwallan sa, ya shiga sineman sa, yayi duk abinda zai yi, lokacin da zai tuba ma Allah ma bai da shi. To Allah sai ya kawo wani kyauta, wata alfarma, yace to ga wani azumi, duk wanda yayi azumin ya dire abinda ya wuce a shekaran, Allah yace na yafe mishi. Idan kun dan matsa gaba sai a sake samar muku da wani aiki, in kun matsa gaba sai a samar muku da wani aiki, in kun matsa gaba to wannan rahama ce da Allah yayi wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka malam yace lokuta da Allah subhanahu wataala ya ware wa bari wadda domin suribati alkhairansa da albarkarsa wa aswaqil akhirah domin cin kasuwannin lahira, musulmi in dai zai fita zai tsira, in kaga ya shiga wuta ya zauna a gida ne. Domin akwai irin waɗannan alkhairai kaman sittu shawwal, azumi ne guda shida a baka ladan azumin wata uku. Jama'a mun fahimta? Malam yace la tazalu tatawala ala hadhihi al-umma al-marhuma, irin waɗannan lokuta, irin waɗannan dama da Allah subhanahu wataala ya ba mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su gushe ba. Tatawala ala hadhihi al-umma, suna ta maimaituwa akan wannan al'ummar. Idan wancan ya wuce gaba sai ku saki kicide da wata rana ko wani lokaci ko wani wata, shi ma da aka saka muku irin wannan alkhairi wadda in kun ribata za ku samu tsira a ranar alkiyama. Malam yace ba za su gushe ba, suna ta maimaituwa ala hadhihi al-umma al-marhuma, akan wannan al'umma da Allah ya jikanta fil hayati wa ba'da al-mamat, a cikin rayuwarta da bayan mutuwanta. Muna da alfarma a rayuwar duniya, alfarmar mu al'ummar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a ranar alkiyama ma muna da matsayin da ya tsara matsayin kowace al'umma. Mun gode ma Allah akan wannan ni'ima. Fa innaha la takruju an mawsimil khairi illa wa tastaqbil mawsiman akhar, wannan al'umma ba ta fita daga wani lokaci na ibada face ta sake fuskantar wani lokaci da aka keɓanta na musamman domin wata ibada. Jama'a mun fahimta? Duk lokacin da kuka wuce wannan to za ku saki kicibis a gaba gare ku da wani lokaci kuma da aka ware, shi ma an sa gara basar da za ku rabuci duniya da lahira a ciki. Malam yace wala tafrug min ibadatin illa tantaziruha ukura, wannan al'ummar ba ta gama wata ibada a ce an gama ramadana ko an gama sittu shawwal ko an gama wata ibada illa wa tantaziruha ukura, face akwai wata kuma a gefe tana tsaye tana jira in kun gama wannan ita ma ku zo ku ribace ta. Wa hakaza ma wada almuslimuna ramadan, malam yace haka abin ke gudana, musulmai ba su yi ban kwana da ramadana ba hatta ta atiyahum sittatu shawwal, sai ga kuma sittatu shawwal ta zake musu. Wa ma yanqudu zulqa'da, zulqa'da bai kare yayi ban kwana da mutane ba illa wa yukramuna bi dhulhijja, face kuma an karrama musulmai da watan dhulhijja. Kuna gama wannan sai kuma ga wani kofin alkhairi jama'a. Allati akbara sadiqul masduq, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq yake bada labari sallallahu alaihi wasallam an fadliha, game da falalan watan dhulhijja. Wa laqad faddala Allahu ta'ala ala ibadihi, Allah madaukakin sarki yayi falalar wannan wata ga bayinsa, an ja'ala lahum mawasima litta'at, ya sanya musu wannan watan ya zama wani lokaci na da'o'i, lokacin da za su lazimci waɗansu ibadodi, wa yastaksiruna fiha min al-amali salih, su yawaita ayyukan alkhairi a ciki, wa yatanafasuna fiha, su dinga rige-rige, su dinga tsere-tsere, su dinga munafasa, musabaka a tsakaninsu fiha a cikin waɗannan kwanaki, fima yuqarribuhum ila rabbihim, cikin ayyukan da za su kusantar da su zuwa ga ubangijinsu. Wasa'idu rabautacce, wasa'idu rabautacce, wanda yayi sa'an zuwa duniya kuma zai yi sa'an komawa zuwa ga Allah shine as-sa'id. Man iktanama tilka al-mawasim, shine wanda ya ganimanci waɗannan lokuta, walam yaj'alha tamurru alayhi murura abirin, bai bari waɗannan kwanaki suna shudewa akan shi irin shudewan tsallakewan kwalta ba. Kasan mutum idan ya je bakin titi zai tsallake, to daga lokacin da ya faki ba abin da yake zuwa, to kuma gabansa gadi zai tsallake. Yace to bai bar irin waɗannan lokuta da Allah ya ware domin ibadodi suna shudewa akan sa irin shude wanda ake yi akan kwalta ba. Sai dai a ce mishi aijiya watan shawwal ya fita bai yi ba, a ce mishi aijiya akai azumin arfa, a ce mishi aijiya akai azumin ashura, a ce mishi aijiya aka aikata kaza. Wannan mutumin bai fahimci rayuwa ba, ya bar rayuwa tana mishi tsallakewan kwalta, inji malam. Ya bar rayuwa tana mishi tsallakewan kwalta, bai san me ake ciki ba.
malan yace wa sa'idu rabautacce man iktanama tilkal mawasim shine wanda ya ganimanci waɗannan lokuta walam yaj'alha bai sanya waɗannan lokuta da Allah ya bashi a matsayin alkhairi ba tamurru alaihi murura abirin su dinga shudewa akan sa irin shudewan mai tsallakewa ko mai ketarewa wa min hadhihi almawasim mala yace daga cikin waɗannan lokuta da Allah subhanahu wata'ala ya jikan wannan al'umma da ita alfadila mai daraja ashru zilhijja shine kwanaki 10 na farkon watan zilhijja wa hiya ayyamun waɗansu kwanaki ne shahida lahar rasul sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada shaida akan su bi annaha afdalul ayyam cewa su ne mafiya falala a innuka a wajen Allah baki daya idan dai ini ne rana ta fito ta fadi to duk kwanakin Allah babu inin da ya kai waɗannan kwanakin alkhairi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hasa ala al-amali salihi fiya sannan ya kwadaitar akan aikin alkhairi a cikin bal inna Allah ta'ala aqsama biha kai Allah madaukakin sarki ya mai rantsuwa da waɗannan kwanaki 10 a cikin alqur'ani wa hadha wa'dahu malan yace ai wannan shi kadai ace Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki 10 yakfiha sharfan wa fadla ya ishi waɗannan kwanakin daraja da falala izil azimu la yaqsimu illa bi azim domin mai daraja bai rantsuwa sai da abin da yake da daraja wa hadha yastadi min al-abdi wannan zai sa bawa an yajtahida ya tashi yayi kokari ya zage ya dage fiha a cikin waɗannan kwanaki 10 wa yaksir min al-a'mali as-saliha ya yawaita ayyukan alkhairi wa an yuhsin istiqbalaha wa iktinamaha kuma ya kyautata tarban waɗannan kwanakin ya shirya musu ya kintsa musu ya kuma kyautata ganimantan waɗannan kwanaki da ayyukan da yake cikin su wa fi hadhihi ar-risala malan yace a cikin wannan takaitaccen rubutu bayanun li fadli ashri dhil-hijja bayani ne akan kwanaki 10 na farkon zulhijja wa fadlul amali salihi fiha wa fadlul amali salihi fiha da kuma falalan ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki nas'alullaha ta'ala an yarzuqana husnal istifadati min hadhihi al-ayyam muna roƙon Allah ya mana baiwa ya azurta mu da kyakkyawan amfanuwa da alkhairan da yake cikin waɗannan kwanaki wa an yu'inana ala tinamiha ya kuma taimake mu akan ribatan alkhairan da suke cikin waɗannan kwanaki alal wajhi alladhi yurdihi a fiskar da shi ya yarda da ita li hadhihi al-ayyam al-ashr qasa'isun wa fada'il mala yace ga waɗannan kwanaki 10 akwai waɗansu keɓantattun falala akwai waɗansu keɓantattun al'amurra da Allah yake banci waɗannan kwanaki 10 wa fada'il akwai waɗansu falaloli da Allah yake banci waɗannan kwanaki 10 akkur minha malan yace zan ambata waɗansu daga cikin waɗannan abu na daya annallaha subhanahu wata'ala aqsama biha Allah subhanahu wata'ala yayi rantsuwa da waɗannan kwanaki 10 fi kitabihi alkarim a cikin littafinsa mai karamci shine alqur'ani qala ta'ala Allah yace wal fajr Allah yace ina rantsuwa da alfajr wa layalin ashr Allah yace ina rantsuwa da kwanaki 10 na farkon zulhijja wala shakka malan yace babu kokonto anna qasma Allah ta'ala biha rantsuwan da Allah anna qasama Allah ta'ala biha rantsuwan da Allah yayi da waɗannan kwanaki yubayyin sharfaha wa fadlaha yana bayyanar da darajar su da kuma falalansu wa jumhurul mufassirin jumhurin malaman tafsiri sun tafi ala anna al-murada fil aya abinda ake nufi da waɗannan da wannan aya na walayalin ashr zulhijja shine kwanaki 10 na farkon zulhijja wa qala ibn kathir rahimahullah al-imam ibn kathir Allah ya ji kanshi yace wa huwa sahih tabbat abinda Allah ke nufi da walayalin ashr sune kwanaki 10 na farkon zulhijja yace wannan shine fassara mafi inganci na biyu anna Allah ta'ala samaha fi kitabihi al-ayyamul ma'lumat Allah madaukakin sarki ya ambaci waɗannan kwanaki a cikin alqur'ani da al-ayyamul ma'lumat wa shara'a fiha dhikran Allah sai ya shar'anta wa'ansu zikirori waɗansu ambatoti alal khusus a keɓance wanda ya shafi waɗannan kwanakin qala ta'ala Allah yace wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat Allah yace kuma bayi su ambaci Allah cikin waɗannan al-ayyamul ma'lumat suratul hajj wa kad fassara ba'd al-mufassirin waɗansu daga cikin malamin tafsiri sun fassara annal ayyamul ma'lumat cewa waɗannan al-ayyamul ma'lumat hiya al-ashrul ula min dhil-hijja sune kwanaki 10 farkon watan dhil-hijja abu na uku annal a'mal as-salihah fiha ahabba ila Allah ta'ala min ghayriha soyuwan aikin al-khairi a cikin waɗannan kwanaki yafi soyuwa a wajen Allah sama da waɗansu kwanaki da ba waɗannan kwanakin ba in kuma mun fahimta nan duka malam yana kawo ababan da suke nuna falalan waɗannan kwanaki 10 na Zulhijja na'am annal a'mal as-salihah lalle ayyuka na kwarai fiya a cikin waɗannan kwanaki ahabba ila Allah ta'ala sune mafi soyuwa zuwa ga Allah min gairiya akan waɗansu kwanaki da ba waɗannan kwanaki 10 ba an ibn umara radiyallahu anhuma hadisi daga abdullahi dan umar Allah ya yarda da shi da mahaifinsa kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min ayyamin a'zamu indallahi babu waɗansu kwanaki da suka fi babu waɗansu inunuwa ini da suka fi girma a wajen Allah wala ahabba ilayhi al-amalu fihinna kuma waɗanda suka yi soyuwa na aikin alkhairi a cikin su a wajen Allah min hadhihi al-ayyam al-ashra kamar waɗannan kwanaki guda 10 fa aksiru fihinna min at-takbir wat-tahlil wat-tahmid yace saboda haka bayin Allah ku yawaita kabbarbari a cikin su ku yawaita la ilaha illallah ku yawaita godiya ma Allah a cikin waɗannan kwanaki abu na hudu anna fiha yawmut tarwiya a cikin wannan kwanaki a cikin su Allah ya sanya yawmut tarwiya ranar da aikin haji ke farawa wa huwa al-yawmu ath-thamin minha shine rana na 8 daga cikin ranakun wannan kwanaki 10 na farkon Zulhijja wallazi tabda'u fihi a'malul hajj wadda ayyukan haji suke farawa a cikin ta na biyar anna fiha yawmu arafa a cikin waɗannan kwanaki 10 ranan arfa yake wa huwa yawmun azimun rana ne mai daraja da girma wa yu'addu min mafakiril islam kai yawmu arfa ana kirga shi daga cikin ranakun alfaharin musulunci ranaku ne da musulunci kansa ke alfahari da waɗannan kwanuka to wannan rana ita ma tana cikin waɗannan kwanaki 10 na Zulhijja walahu fada'il azima yana da falaloli masu girma li'annahu yawmu magfiratiz dhunubi wat tajawuz anha domin rana ne na gafarta zunubai da kuma afuwa akan zunubai wa yawmal itq minan nari sannan ranan arfa ranan yantarwa ne daga wuta yadda ake yanta mutane daga wuta a ramadana haka ake yanta mutane a cikin waɗannan kwanaki wa yawmul mubahat sannan rana ne da Allah ke alfahari wa mala'iku da bayinsa mutane yace lokacin da zan halicce su kuna ce mini ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasbiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka Allah sai ya ce musu to yau gashi sun bar kasuwancin su sun bar gonakin su sun bar office din su sun bar ayyukan su sun kwabe suturan su ga su gaba gare ni sun zo neman yarda ta ba wanda zai bar arfa face duk abin da ke tsakanin shi da Allah Allah ya yafe mishi to saboda su ma suna arfa kuma anan gida sai aka ce kuma ku dauki azumi a wannan ranan arfa da muke azumin arfa anan su kuma suke arfa a can arfa rana ce da Allah ke sulhu da bayi baki da rana ce da Allah ke sulhu da bayinsa wanda ya ba daidai ba sai a ce mishi daina an yafe wanda ya yi wanda kuma yake kyautatawa a ƙara mishi matsayi da daraja a ce kuma ya doge akan wannan aikin to idan ba rahamar Allah ba yaushe bayi za su samu irin wannan gara ba ta rahama ce da jinkai fa an ummul mu'minina Aisha radiyallahu anha حديثي لك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت تشين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيها أبدا من النار باب ونئني دا الله يبيوين انت باوانسا دا قوتا min yawmi arfa kamar ranan arfa babu wani ini da a wannan inin Allah ke yanta dandason bayi daga wuta a maida sunan su cikin yan aljanna kamar ranan arfa saboda haka annabi ya ce kowa ya tashi da azumi kowa ya tashi da azumi bara akwai wata babban tim na kwallo a nan garin ranan arfa suka je mat ranan arfa Allah ya sauke wa innahu layadnu Allah yakan matso kusa da bayinsa matsawa irin wanda ya dace da shi summa yubahi bihimul malaika sai yayi wa malaiku alfahari da waɗannan bayi nashi Allahu akbar ka san aikin haji ana ba wa mutane hoton tashin alkiyama ne ana so kaje ka kalli yadda suran mutuwa da kwanciyan kabari da tashi yake abu na farko da ake so ka kwabe kayanka kai wanka wankan na ibada irin wannan wankan da zaka yi irin wannan wankan da a maka in ka mutu sai a ce to ka cire kayanka ka saka likafanin da kanka bayan ka kwabe kayanka sai ka dauki wannan mayafi sai ka rufe jikinka sai ka tafi idan aka fita sai a je Mina a zauna Mina yana bada hoton zaman kabari ne mabayi idan harkan ciniki ne an hana sai da sayarwa an hana neman aure a baka ko ka bayar an hana wani hira wani tadi an hana ana so ne ka zauna a inda kake wancan yana inda yake wancan yana inda yake wancan yana inda yake wancan yana inda yake aikin da aka baku ku yi talbiya kuna ambaton Allah idan kuka tashi sai kuma ku yi dandaso zuwa arfa idan ka je ka ga mutane a arfa idan ba kiyama kuma aka tashi da kai ba za ka saki ganin mutane ba nan kuma aboki baya sanin ta ina abokinsa yayi haka za ku tuttudo wani lokaci kana tafiya sai ka ga cikin waɗanda kake babu ma wanda jinsinsa irin jinsinka ne to hoto ne na tashin alƙiya amma haka wani yakan tafi wajen ya je ya sata eh malam eh wani sai je gunyi sata wata ta je wajen ta yi karuwanci eh duka mutanen mu suna yi wani abin da yake kai shi gun sane wallahi sane Allah ya samu dace al hadith rawahu muslim wannan hadithin al imam muslim ya rawaito shi na shida anna fihi laylat jam'in a wannan a cikin waɗannan kwanaki goma kuma ake samu ranan muzdalifa wa hiya laylatu muzdalifa allati yabitu fiha alhajj wadda alhajji yake kwana a wannan gun laylatul ashir min dhilhijja dare na goma na watan dhilhijja ba'da daf'ihim min arfa bayan dawon su daga arfa abu na bakwai anna fiha faridatul hajj sannan wajabtin aikin haji shi ma an wajabta shi ne a cikin waɗannan kwanaki goma na dhilhijja wa huwa ruknul khamis min arkanil islam wadda rukuni ne na biyar daga cikin rukunan musulunci na takwas anna fihi anna allaha ja'ala miqatan litaqarrub ilayhi subhanahu sannan allah anna allaha ja'alaha allah ya sanya waɗannan kwanaki miqatan su zama wani lokaci litaqarrub ilayhi domin kusantansa shi allah subhanahu wata'ala bi dhafhil qarabin domin yanka ababan kusanci zuwa ga allah ka sauki alhadi alkhas bilhajj kamar yanka hadaya wadda ta shafi alhajj wa kal adahi kamar yanka laiha allati yashtariku fiha alhajj ma'a ghairihi min almuslimin wadda ya haji yana yanka hadayansa shi kuma wadda bai haji ba shi ma yana yanka laiyansa duka su yi musharaka akan wannan ibada din abu na tara annaha afdalu min ayyamil ashr alakhira min ramadan sannan waɗannan kwanaki su ne mafiya falala wajen daraja akan kwanaki goma na ƙarshen ramadan lima auradahu shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah saboda abinda ibn taymiya ya kawo na bayanai Allah ya ji kanshi fakat su'ila an dhil hijja an dhil hijja an tambaye shi game da dhil hijja wal ashr al awakhir min ramadan da kuma kwanaki goma na karshen ramadan ayyuhuma afdalu aka ce shehu musulunci wadanne ne suka fi falala a wajen Allah فأجاب يتي أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان kwanaki goma na farkon Zulhijja su suka fi falala a wajen Allah akan kwanaki goma na ƙarshen Ramadan walayalil ashril awakir min Ramadan sannan daruruwa goma na ƙarshen watan Ramadan afdal min layali ashril Zulhijja su kuma sun fi daruruwa na farkon goman watan Zulhijja kamar yadda muka yi bayani a baya wato ku dubi yadda waɗannan ini suke da falala amma ba dukkan mutane suke ribatan alkhairin da yake cikin su ba Allah ya sa mu dace. Bi ayi shay'in nastaqbilu ashra dhil hijja malan yace da mene zamu fiskanci wadannan kwanaki goma na watan dhil hijja. Wannan fasalin farko da malan yayi yayi shi ne akan falalan wadannan kwanaki goma na farkon dhil hijja. Cewa ka ji irin alkhairin da Allah subhanahu wata'ala ya tara a cikin wadannan kwanaki. Fasali na biyu bi ayi shay'in nastaqbilu ashra dhil hijja to wai da me wani shiri ya kamata mu yi domin fiskantan waɗannan kwanaki goma na farkon dhil hijja malan yace hariyun bil muslim abu ne da ya dace ga kowane musulmi an yastaqbila mawasim at-ta'at amma ya shirya ya kinsa domin fiskantan dukkan lokuta da Allah subhanahu wata'ala ya saka domin ibadodi baki ɗayan su wa minha daga cikin su ashru dhil hijja waɗannan kwanaki goma na farkon dhil hijja bi umurin malan yace mutum ya fiskance su da waɗansu al'amura kamar haka at-taubatu sadiqa tuba na gaskiya duk lokacin da aka samu irin waɗannan lokuta da Allah yake warewa bayi to abinda ake so ƴan uwa ka ribaci lokuta idan waɗannan kwanaki suka zo suka shuɗe mana kuma sai mai nisan kwana to kayi kokari ka ribaci alkhairan da yake cikin su dama da Allah subhanahu wata'ala ya ba ma bayi kayi kokari ka ribaci wannan daman saboda haka abu na farko malam yace da ya kamata mu shirya mishi shine at-taubatu sadiqa shine tuba ta gaskiya abinda kake babu kyawu ka daina abinda kake babu kyawu ka daina فعلى المسلم ما لن يتي واجبيني أكم مسلمي أن يستقبل مواسم الطاعات يفسكنتي ولن لو كنت أنا إبادو دي آما باكي أنسو بالتوبة تعنير توبة دا توبة والأزم الأكيد دا كما همة نقفكي على الرجوع إلى الله وجنكوما وزواك الله كر ولن نمكوانكي ستمك كما كان وتطبيعك هالي نفاجل ما لن يتي مكين يتوبة ya himmantu wajen komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa taubatu ita tuba falahul lil abdi fi dunya wal akhirah rabautuwa ne ga bawa duniya da lahira wannan kofa da aka bar mana na tuba wallahi babu wata kofa mafi alkhairi da Allah ya bar ma bayi kamar kofar tuba malam yace fa taubatu ita tuba falahul lil abdi fi dunya wal akhirah rabautuwa ce gabawa a duniya da lahira yaqulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku ya ku mu'mine Allah yake za ku rabauta ku tuba Allah yake za ku rabauta ku tuba Allah yake za ku ji dadi wa yaqulu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa at-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lahu wanda ya tuba daga laifi kamar bai laifi bane idan mutum yayi shaye-shayen wiwi sai yazo ya tuba mai Allah ya duba wannan abin sabon Allah ne kuma bai kamata ya sabi Allah da irin waɗannan hanyoyi ba bai kamata a ce tukuitin da zai bayar akan ni'imomin da Allah ya mishi shine sabon Allah ba sai ya tuba sai ya janye ya koma zuwa ga Allah ya himmatu ba zai koma ma wannan laifin ba to wancan abin da yayi a baya ya wuce inji Allah rawahu ibn maja wa tabarani al-imam ibn maja ya rawaito da tabarani wa haqiqatu tauba malan yace haqiqan tuba iqla'un an jami'i dhunubi shine tubuwa daga dukkan laifuffuka wal ma'asi da sabon Allah wa tarkuha da barin su kwata kwata wan nadam ala fi'li ma madha da kuma nadama akan aikata abin da ya wuce a baya wal azimatu ala adamil audati ilaiha, da kuma himma kan mutum ba zai sake komawa zuwa ga waɗannan laifuffuka ba. Wa in kana indahu mazalimun linnas, idan kuma akwai waɗansu kayan zalunci na mutane a hannunsa, raddaha, ya mayar musu kayansu, wa tahallalahum minha, ya je ya warware tsakanin shi da waɗannan mutane, sawa'un kanat irdan aw malan, mutuncinsu ne ko dukiyarsu ne. Annabi ya ce ku yi kokari ku mayar kafin ku kwanta dama, ku yi kokari ku mayar kafin ku kwanta dama. Aw ghairi zalika, ko makamantan irin waɗannan, fabadir ila taubati ayyuhal muslim, malam yace kai gaugawan tuba ma Allah ya kai dan uwa musulmi. Abu na biyu, al azmul jad ala tinami hadhihi al ayyam al fadila, himmantuwa sosai wajen ganimantan ribatan waɗannan kwanaki masu falala. Bayan bagi anal muslim, malam yace ya dace ga kowane musulmi an yahrisa hirsan shadidan, yayi kwadayi mai tsanani ala imarati hadhihi al ayyam, wajen rayar da waɗannan kwanaki da ramu fiskanta, bil a'mal, ta hanyar ayyukan alkhairi, wal aqwali saliha, da maganganu na kwarai. Wa man azama ala shay'in a'anahu Allah, malice duk wanda ya himmantu akan aikin alkhairi Allah zai taimake shi. Wa man azama ala shay'in, duk wanda ya himmantu ya nufi shari'a, a'anahu Allah, malin yace wallahi Allah zai taimake shi. Wa hayya alahu al-asbab allati tu'inuhu ala ikmalil amal, sannan Allah zai kintsa mishi ya shirya mishi sabubba da za su taimaka mishi akan cika wannan aiki da ya nufa na alkhairi. Wa man saddaqa Allah saddaqahu Allah, duk wanda ya gaskata Allah, Allah zai gaskata shi. Duk wanda ya cika ma Allah alkawari, Allah zai cika mishi nashi. Qala ta'ala, Allah yace wallazina jahadu fina, waɗanda suke kokari a tafarkin mu, suke yunkurin su aikata ayyukan alkhairi, lanahdiyannahum subulana, Allah yace wallahi za mu nusar da su ta inda hanyoyin mu suke. In kaga ba a nusar da kai hanya ba, Allah yace baka nemi ta inda hanyoyin yake bane. Fa yajibu alhib ala alwaqti, malan yace wajibi ne mutun ya kiyaye lokacinsa. Fa inna ahamma ra'ati malil mu'min, mafi muhimmancin jarin mu'mini da Allah ya bashi gonarsa, office dinsa, shagonsa, lafiyarsa, mafi girman jari da Allah ya ba wa mu'mini fi hadhihi dunya, anan duniya, huwa waqtuhu, shine lokacin da Allah ya bashi. Office ma a cikin wannan jarin yake gudana, shagon kama a cikin wannan jarin yake gudana, duk abin da zaka yi a rayuwa a cikin wannan jari da Allah ya baka yake gudana. Mafi girman jari da Allah ya ba wa mu'mini shine lokacinsa, allazi yazra'u fihi lid-daril akhirah, wanda a cikin wannan jarin zai yi shuka don gidan kiyama. Waɗannan shekaru 30 da aka baka, shekaru 40 da aka baka, shekaru 50 da aka baka, shekaru 60 ko 70 ko 100 da aka baka, a cikin su aka ce kai shuka da zaka girba ranan gobe. Duk abin da zaka ji a lahira, mai kyau ko mai muni, inda a biya ka sai an gaya maka a duniya kai shi. Babu sabon aiki da zaka samu a lahira, mai kyau ko mai muni. Duk abin da aka maka lissafi, alkhairi ne ko sharri ne, za a gaya maka a duniya ka shuko shi. Yanzu kuma ka zo ka girme shi, ka girbe shi a kiyamarka. Saboda haka lokacinka shine dama da Allah ya baka mafi girma a duk cikin dama da Allah ya baka. Yaqulu sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa iktanim kamtan qabla kamsin, annabi yace ka ganimanta ka ribaci waɗansu ababa biyar kafin waɗansu biyar su cin maka, ka ribaci waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu abubuwa biyar su cin maka, inji manzon Allah. Hayataka qabla mautika, ka ribaci rayuwarka kafin mutuwa ta cin maka, duk daren dadewa akwai ran da za ta cin maka. Wasihataka qabla sakamika, ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya, ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiya. Wa faragaka qabla shughlik, ka ribaci raran lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka. Kar a ce kana da wani awa ɗaya na banza, wanda za a zauna a wani majalisi a kashe shi a banza idan ka samu wannan awa ɗayan malai ce kare bacin shi akwai lokacin da ba za ka samu wannan lokacin jama'a kun fahimta yanzu kana da lokacin tafiya bodi a secondary school ne ya wuce yanzu in ka tafi kai sati daya sai a bi ka to ka je ka zauna tun lokacin abinda za su addabe kan ba su zo maka ba annabi ya ce karibaci raran lokaci da kake da shi kafin shagulgulla su zo su addabe ka wa shababaka qabla haramik annabi ya ce karibaci kuruciyarka kafin girma ya cin maka kafin tsufa ya cin maka Allahu akbar wajinaka qabla faqri karibaci wadatarka kafin rashi ya zo maka duk lokacin da kake da wadata duk wani aikin alkhairi da ya taso kai kokari kai ta iya yuwa wannan abin da ka samu dama akan san shine daman ka na karshe a rayuwa kai kokari duk lokacin da ka samu wadata kai alkhairin da zai tare maka gaba kar ka ce sai wani lokaci domin ta iya yuwa lokacin ya zo baka da halin yi rawahul hakim wa sahahu al-albani wa in kunta akil muslim malai ce dan uwa musulmi idan ka kasance to hafiz ala malika kana kiyaye kudin ka wa taktasid fi sarfihi sannan kana taka tsantsan wajen sarrafa kudin ka baka so su tafi a banza idan yara suka kawo bill na makaranta sai ka bincika ka tabbatar kafin ka bayar wannan ba duk kana taka tsantsan da dukiyar ka ba fa innal waqta kal mali malai ce to lokacin ka kamar kudi yake kilahuma yajibu alhirsu alaihi duka biyu wajibi ne ka bada kiyayewa da kula akan su yadda kake ba dukiyar ka kula ka dinga ba ma lokacin ka kula yadda da gangan ba za ka sake 50,000 dinka ba kar ka yadda da gangan ka sake minti 50 dinka wallahi minti 50 din nan sun fi 50,000 amfani a bunka wallahi minti 50 sun fi 50,000 amfani a gunka walakti sa'ad kilahuma yajibu alhirsu alaihi wal iktisadu fi infaqihi wa tadbiri amrihi da kuma takaituwa da kuma kula wajen kashe lokacin da kuma kula da yadda za a sarrafa waɗannan al'amura baki daya wa in kana almal yumkinu jam'uhu malai ce duk da tashi kudi yakan yiwu a tara su ka je ka yi azuzu ka zo ka sa 500 gobe ka sa 100 jibi ka sa 50 wata ran har su kai naira 10,000 malai ya ce kudi akan iya tara su wadikharuhu kuma kudi ana iya ajiye su ka ajiye 50,000 sai bayan wata guda ka zo ka taba su watan miyatuhu kuma kudi ana iya haɓakar da su 10,000 a iya mai da su 20,000 fa innal waqta aksu zalika amma lokaci shi kishiyan haka ne shi ba a taba tara lokaci ba kullum rabuwa yake shi lokaci ba a taba ajiye shi ba raguwa yake ko bacci kake raguwa yake ka taba shi baka taba shi ba raguwa yake kana bacci yana raguwa kana tuka mota yana raguwa kana shan ruwa yana raguwa kana cin abinci yana raguwa kudi sai ka kashe su rabu jama'a kuna fahimta shi kudi ana iya zuwa a ajiye shi a bashi lokacin da za a taba to idan shekaru 50 Allah ya baka su babu dama ka ajiye kace sai lokaci kaza in fara taba su ko bacci kake kana taba su ne ko bacci kake kana taba su malam yace kudi ana iya ajiye su lokaci baya ajiye jama'a haka ne ko ba haka bane kudi ana iya haɓakar da shi daga 10,000 ya zama 20,000 daga 100,000 ya zama 120,000 shekaru ba sa iya ƙarawa akan dubu akan shekara 50 su zama 51 sai dai su zama 49 sai dai su zama 48 shekara 10 ba zai taɓa ƙara shekara 10 da kwana ɗaya ba malai ce fa innal waqta aksu zalik shi lokaci kishiyan haka ne faris ala waqtika malan yace kai kwadayi ka kiyaye lokacinka wa amal li akhiratika kai kokari kai aiki don lahiranka kama amaraka rabbuka kamar yadda ubangijinka ya umurce ka wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci mutun da aljanu da mutane ba sai don su bauta mini to kai kokari ka amfani wannan rayuwar ta hanyar bautawa mahaliccinka az-zariyat wa qala al-imam an-nawawi yace wa hadha sarihun ai wannan aya ta yi bayani ne a fili bi annahum khuliqu lil ibada cewa bayi an halicce su ne don ibada fa hakka alaihimul i'tina'u bima khuliqu lahu to wajibi ne akan su kula da abinda aka halicce su don shi wal ijradu an huzuzi dunya bizahada da kuma kauda kai daga more rayuwar duniya daban-daban ta hanyar taka tsantsan da duniya wanda yace a duniya dadi yake so ya ji to galibi wahala yake sha a duniya ma wahala yake mana yace wal i'rab mutane bayi su mai da hankali su kauda kai an huzuzi duniya daga rabauce-rabaucen rayuwar duniya bizahada ta hanyar taka tsantsan abi a hankali yan uwa abi a hankali fa innaha daru nafadin ita duniya gidan karau ne gidan karewa ce la mahalla ikhlas ba wajen dawama bane wa markabu ubur abin hawa ne wanda ake ketara da shi markabu ubur shine kamar kwale-kwale zaka je wani kauye ko wani gari ka shiga kwale-kwale a haye da kai to shi kwale-kwalen ya zama markabu ubur abinda zaka hawa ketara yanzu ai manufar mutane su je su yi aikin haji to jirgin saman markabu ubur ko bacci kake idan an isa ka tashi in ma baka tashi ba da a tashe ka Allahu akbar malaki haka duniya take idan aka zo inda zaka sauka ba a tunanin canyanka bai bushe ba ba a tunanin ƴaƴanka ba su dawo ba a tunanin a kasuwa kake baka koma gida ba a tunanin a office kake baka isa gida ba a tunanin a bakin hanya kake ba a tunanin baka isa wajen ƴan uwanka ba idan bacci kake ba a jira sai ka tashi malaci duniya haka take la manzila kubur ba wai waje ne na walawa da danawa ba a duniya babu wajen danawa jama'a muna ji duniya tafiya ce ta same mu zuwa ga Allah mahaliccinmu duniyar kamar wata kwale-kwale ce da aka kwashe mu kuma za ta kai mu billahi allazi la ilaha illa huwa kullum ba ta lodin da ya kasa kasa da mutum 50,000 ta kai su ta dawo duk rana takan kai akalla mutum 50,000 duk daren dadewa akwai ran da za a yi lodi da kai markab ubur abin hawa ne da ake lodin mutane daga nan ake kai su wani waje kullum duniya takan yi lodin akalla mutum 50,000 ta kai su ta aji gobe ta zo ta sake lodi jibi ta sake lodi waɗansu ta kai su yanzu kafin ta dawo waɗansu suna kwanci an lullube su suna jiran ta zo ita su ma ta kai su wallahi in ba a tafi da kai gobe ba jibi za a yi lodin da kai in ba a yi da kai jibi ba za a yi lodin da kai aje akwai ran da fasinjojin da za a diba har da kai wani an gama mishi visa bai sani ba yana filin kwallo aka je aka dauke shi aka tafi da shi duk in tafiyan aka zo da kai ba za a ce ma ka tsaya ba za a ce ka tafi duk inda za ka je idan an zo lodin za a bi a dauke ka a gun ran da za a dauke ka idan za ka je lectures ne ba za a ce kar ka je ba za a ce ka je in an zo tafiyan za a bi ta ajin a dauke ka a tafi da kai idan office ne za a bi office din a dauke ka a tafi da kai idan kasuwa ne ka je ka ci kasuwanka za a bi kasuwan a dauke ka a tafi da kai jama'a wannan ita ce gaskiyar rayuwa ta kai dukkan sahabban annabi ta kwashe su dukkan sahabban annabi ta kwashe su ta je ta sauke su dukkan tabi'ai almajiran sahabban annabi duk ta kwashe su ta je ta aje su tabi'u tabi'un ta kwashe su ta je wannan lodin ta aje shi Allah ya samu dace to wani ana gaya mishi azifatul azifa ata amrul lahi ikitaraba linnasi hisabuhum wani yanzu kai na kwanta a dakin karuwa wallahi Allah ya samu dace wa mashra'un fisam mashiga ce wacce take dadewa la mautina dawam ba wajen zamani na dawama ba akil muslim malaiki dan uwana musulmi mar ra'a halan nas al yawm duk wanda yaga halin da mutane suke rayuwa a ciki a yau ma al waqti yadda suke ri yadda suke mu'amalantan lokacin su yakunu jawabu ta'ajjubihi amsar da zai samu in ya kalli rayuwar mutane amsar irin tamamaki da zai sha game da rayuwar mutane annana kulikna lina'kula wa nashraba kawai zaka kamar an halalce mu ne don mu ci mu sha wa natamatta mu ji dadin rayuwa wa nal'aba mu yi wasa wa nalhu mu yi shagala wa nabni duwar mu gina gidaje wal qusur da binai kai zaka dauka don wannan Allah ya halicce mu malaka idan ka kalli rayuwar mu yau wallahi sai ka dauka kamar Allah ya ce ban halicce ku ba sai dor ku yi rayuwa makwabcinka ne za ka yi wata baka gan shi akan idonka ba idan ya tafi kasuwa ba zai dawo ba sai tara da safe kafin ka fito ya fita a kwanan shekara bai da lokacin da zai je ya sa littafi kamar ahalari a koya mishi addini bai da lokacin da zai je ya zauna inda za a yi wa'azi zuciyarsa ta raurawa ya koma zuwa ga Allah a waccan hanyar a can za a je a dauke shi a wata hanyar a can za a je a dauke shi malam yace wa hadha huwa waqi'ul kathir wannan shine waqi'in da yawa daga cikin mutane wa hina idhin yashtarikuna fi hadhihi al-adaf ad-dunyawiyya ma'al baha'im wal kuffar a wannan yanayi da mutane suka samu kansu matukar suka yadda da haka to da su yi musharaka akan waɗannan manufofin su na duniya ma'al baha'im wal kuffar da dabbobi da kafirai alladhina himamuhum bil hayati al akl wal shurbi wadda su da ma iya manufar su da dabbobi da kafirai shine ci da sha wattamattu bi malabi dunya da kuma jin dadi da jin dadin duniya dana rayuwar duniya halalan kanat am haraman halal ne ko haram Allahu akbar Allah gani misali yace walladhina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am ka san duk inda ka samu arni sai ka samu yana cin haramun ko ka samu maciyin kare ne ko maciyin alade ne duk inda ka samu arni yana da dabi'ar bayi da tsarki a cikin jikinsa to Allah sai ce kamar dabbobi ne saniya ita ina ruwanta da masaransu da ba masaransu ba ko ba haka bane tinkiya ina ruwanta da dawansu da ba dawansu ba Allah yake to arne haka yake rayuwa dan duniya haka yake rayuwa yadda ka san dabbobi daga lokacin da mutum manufarsa ta zam duniyarsa wallahi yana rayuwa ne irin rayuwar tumaki yanzu ai shanu akan tafi kiwon su ina ruwansu da nan gonan mai su ne ko ba gonan su bane shi kawai da su to haka wadda rayuwar duniya ta kama mishi zuciya ba ruwansa da gonansu da ba gonansu ba sai an tare shi ba ruwansa da nashi da ba nashi ba ba ruwansa da gidan makwabta ne nan kare su musu dawa a'a ana ce kamar dabbobi haka suke rayuwa yau haka mutanen mu suke rayuwa ya damu wannan abin haramun ne ko ba haramun bane ba damuwarsa bane Allah ya samu dace kare ta'ala Allah madaukakin sarki yace wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna lalle waɗanda suka kafirce mai Allah suna jin dadi suna morewa wa ya'kuluna suna ci suna sha kama ta'kulul an'am kamar yadda dabbobin gida suke ci wannaru maswal lahum Allah yace wuta ita ce makomarsu Muhammad wa umrul insan shekarun dan adam rayuwar dan adam huwa mausimuz zar'i fi hadhihi dunya, shine lokacin da aka kebance mishi na shukar sa a nan rayuwar duniya, wal hasari fil akhirah, amma girbi sai an je lahira. Umrul insan, rayuwar dan adam da aka baka, malam yake shine lokacin da aka baka dama na shukan kanka, abinda ka shuka in ka je lahira sai ka girba. Fala yusin bil muslim, malam yace bai dace ba ga kowane musulmi an yudi'a awqatahu, ya tozartar da lokutansa, wa yunfiqu ra'sa malihi, ya kashe uwar jarinsa, uwar kudinsa, jarinsa fi ma la fa'ida ta fihi, akan abin da bai da amfani. Kana da jarin 50,000 kawai sai ka dauka kaje ka dinga tona rami kana bisnewa, ko ka dinga rabawa ma waɗanda ba su dace ba, ko ka rabar da shi baki ɗaya ka koma gida ka zauna, ko ka je ka sayi sigari da shi. To daidai ne da yadda mutane suke rabar da lokacinsu. Allahumma waffiqna ila ihtinami al-awqat, malam yace ya Allah ka mana muwafaqa wajen ganimantar lokutanmu, wal musara'a ila al-khairat, da kuma gaugawa zuwa ga aikin alkhairi. Wa iyyaka iyyaka wat-tazwif, malam yace ina jan kunnanka, ina jan kunnanka, malam yace da zan gyara, zan gyara. Iyyaka iyyaka, malam yace gargadinka ina da maka kunne kar a cin maka, malam yace wat-tazwif shine saufa saufa, zamu gyara zamu gyara, zamu yi kokari mu fara zuwa daukan karatu. Malam yace a ka je ka fara daukan karatu. Kar ka ce, malam yace ka kiyayi zan gyara zan gyara, ka kiyayi zan gyara zan gyara, idan ta taso ba za a maka flashing a wayanka ba. Iyaka iyaka wat-tafi, malam yace ka kiyayi zan gyara zan gyara, ka tashi ka gyara, ka tashi ka gyara, ka kiyayi zan gyara, ka kiyayi zan gyara. Fal mautu amamak, malaki mutuwa tana gaba gare ka, wal mardu yatrukuka, rashin lafiya ko shi zai zuwa ma kwatsam, rashin lafiya zai iya zuwa ma kwatsam. Jama'a haka ne ko ba haka? Wadansu watanni da suka wuce baya mun yi karatu anan mun tashi, ina isa gida sai aka gaya mu daidai kan wajen traffic din nan mota ta buge waɗansu ‘yan uwa a nan wajen. Sati da ya wuce ko sati biyu mun gama karatu, Adnan shi ma yana tafiya game da accident ɗinsa a hanya. To jama'a ba irin rayuwar ba, yanzu lokacin da muka tashi ina daga cikin mota ina zaune ina kallon lokacin da ya ɗauki iyalinsa a bayan mashin, kawai sai aka buga mun waya cewa gashi da shi da iyalin da jaririyarsu duka sun faɗi. Lokacin da muka tashi a karatu, ya san haka zai faru? Idan na ajali ne za a gaya mishi ne? Ba da a gaya mishi ba. In na ajali ne ba da a gaya mishi ba. Wal ashgal yutabi'uka, shagulgulla damuwoyi suna tabinka a baya, wa hawadisu zaman satufaji'uka, fitintunun zamani da su iya zuwa ma kwatsam. Jama'a kuna ji? Malam yace ka kiyayi sannu sannu, tun da kafanka ka tashi ka kama aiki, tun da lafiyarka ka tashi ka kama aiki. Malam yace musifu irin na zamani da su iya afko maka a kowane lokaci. Fabadir ila tinami hadhihi al-ayyam al-ashr min dhil-hijja, malam yace to ka tashi domin ganimanta ribatan waɗannan kwanaki goma na farkon Zulhijja, wa asin istiqbaliha qabla an tafutuka, kayi kokari ka ribati fiskantar su, ka kyautata, wa asin istiqbalaha, ka kyautata fiskantar su, ma'ana ka shirya ka kintsa matuba da zaka yi, ayyukan alkhairi da zaka yi, azumi da zaka yi, sadakoki da zaka yi, qabla an tafutaka kafin ta subce maka. Fatan da kayi nadama, wala ta sa'ata mundimin, a lokacin da babu daman kuma gyaran nadama. Albu'du an adh-dhunubi wal ma'asi, ɗaya daga cikin abinda malam yace ka shirya ka kintsa domin fuskantar waɗannan kwanaki goma, abu na farko albu'du an adh-dhunubi wal ma'asi, nisantar zunubai da saba ma Allah. Ɗaya daga cikin ka shirya sabon sulhu tsakaninka da Allah, ka shirya makan alkhairi wajen fuskantar abinda zaka fuskanta. daga cikin malam yace al-bu'du an adh-dhunubi wal ma'asi nisantan dhunubai da kuma sabon Allah fa kama anna ta'at asbabun lilqurbi min Allah kamar yadda da'a ma Allah sabubba ne na kusanci zuwa ga Allah fal ma'asi asbabun lilbu'di anillahi sabon Allah kuma sabubba ne na nisantan Allah subhanahu wa ta'ala
na'am
ta hanyar sabon Allah mutum yakan nisanci rahmar Allah ko za mu kwana anan ne mu yi shi sai mun karasa to afwan to shawara zan bayar dalilin da yasa dama muka dakatar da karatun tafsiri muka ce mu yi kokari mu yi shi yau din saboda sati mai zuwa wata ilmuna cikin wannan kwanakin kuma yana bukatar akwai bukatuwa zuwa ga lalle mutane su yi kokari su amfana da abin da yake ciki kuma ranar juma'a ma shi muke so mu karanta a wancan masallaci na S19 saboda mutanen da suke wancan yankin su ma saboda ka shawaran da zan bayar gobe mu zo mu karasa saboda ka sai mu yi shi a cikin nishadi ko saboda ka sai mu kwana a daidai nan al-bu'du an adh-dhunubi wal ma'asi nisantar dhunubai da saba ma Allah akan shawarwarin da malam ya bayar Allah ya taimake mu insha Allah gobe za mu zo mu karasa karatun da ikon Allah Allah ya albarkace mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu